وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kafin mu je ga tambayoyi, akwai sanarwa daga hukumar lafiya matakin farko ta jihar Gombe. Tana sanar da jama'a cewa za a gudanar da aikin ido da ba da gilashi kyauta don kare jama'a daga cututtukan ido. Waɗanda za a yi wa wannan aikin na kyauta daga shekara 40 ne ya yi sama. Kuma wannan aikin za a fara shi ne gobe 13 ga watan 3 shekara ta 2025, wurin da za a gudanar da wannan aikin shi ne General Hospital Kumu. Don haka duk wanda yake da bukata zai iya zuwa a masa wannan aiki kyauta. Allah ta'ala ya kara mana lafiya. To, bayan nan muna kara tunatar da al'umma cewa wannan yarinya jiya da aka gabatar da ita a nan kurma wacce take numfashi ta makogoro, kuma tuni aka sanar da nema mata taimako jiya, a yau ma muna ƙara sanar da al'umma ga wanda Allah ya korewa a taimaka don a samu a kai ta asibiti a ceto rayuwarta. Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa, Allah kuma ya ba ta lafiya. Na mu ƙara sanar da account number ɗin kamar yadda muka sanar jiya. Account number shi ne 00-2-1-0-2-7-2-2-3-3-3. Account name ɗin, sunan account ɗin shi ne Masjidul Ansar Kumu, banki kuma Jaiz Bank. Allah ya ba da ikon taimakawa, Allah kuma ya ba ta lafiya da duk sauran 'yan uwanmu marasa lafiya. Allah ta'ala ya taimaki rayuwarmu gaba ɗaya. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa, assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Malam, tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda yake sana'ar gini ko fenti amma yana zuwa yana yi a church, don haka yake son ya san matsayin wannan a musulunci.
Duk wurin da yake sabon Allah ake yi, in har ka gamsu abinda ake yi ba Allah ake bautawa ba, kuma ana sabon Allah kuma a zagi Allah. Yanzu wanda yace Allah yana da ɗa, wanda yace wani ɗan Allah ne, ko wanda yace wani Allah ne, kaga wannan ai zagin Allah ne. To bai kamata ka taimaka wajen gina masa wurin da zai zo ya faɗi wannan abun ba, ko da ko ba kyauta za ka yi ba, biyan ka zai yi. Sai ka wadatu a wurin da babu shubha, babu wata shakka a kai, ka je ka yi aiki a wurin da yake na halal ne, Allah zai baka lada. Daidai yake kamar mutum ya san nan gidan giya ne za a yi. Me yasa aka ce kada a yi gidan giya? Saboda abin da ake haram ne. To wani gurin kuma shirka ake yi. Akwai inda ake zagin Allah, akwai inda ake zagin annabi, akwai inda ake fada da musulunci, akwai inda ake kaza. To ya musulmi zai ji ya ba da basirarsa da kwakwalwarsa da tunaninsa a kan wannan, kuma a ba shi kuɗi ya je ya ci? Da haka ya kamata mu kiyaye. Ko gidan caca, ko gidan shaye-shaye, ko gidan barna, ko gidan kaza. Sai dai mutum ya je ya yi, kawai ya yi bai san me ake a wurin ba. Wannan daga baya kuma Allah bai zai kama shi ba, wallahi a'lam.
Allah ya saka malam da alkhairi. Wannan yake cewa, assalamu alaikum malam, barka da shan ruwa. Don Allah malam, menene matsayin ɗaga hannu yayin addu'a bayan sallah ta farilla?
Ita addu'a bayan sallah farilla, malamai sun yi saɓani wace irin addu'a ce ake yi bayan sallah farilla. Addu'a kala biyu ne, akwai du'a'u ibada, akwai du'a'u mas'ala. Du'a'u ibada shine astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salamu wa minka salamu, tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, har zuwa ƙarshe. Wannan azkar din da ake yi, wannan ya halatta a bayan sallah sunna ne annabi yana yi, sunansa du'a'u ibada. To akwai kuma du'a'u mas'ala. Menene du'a'u mas'ala? Mutum ya daga hannu ya ce Allah ya bani kaza ya raba ni da kaza, Allah ya min kaza ya min kaza, ya bani kaza ya raba ni da kaza, Allah kai min kaza ina neman kaza, bukatu dai. Mutum ya fada da yarensa ko da larabci ko da abin da Allah ya sanar da shi. Wannan sunansa du'a'u mas'ala. Wancan na farko du'a'u ibada. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zil jalali wal ikram har zuwa ƙarshe. Kaga ai ba a daga hannu ko kowa ya sani kawai mutum yana zaune ne yake. To du'a'u ibada ba a daga mata hannu. To du'a'u mas'ala. Allah ba ni kaza raba ni da kaza, to wannan shine ake daga hannu. To shi ma idan an daga hannu to ba a shafawa a fuska. Wannan shafawan hadisin da yazo yake magana akan in ka gama addu'a ka shafa a fuska. Hadisi mai rauni ne kuma ya zo ta hanyoyin da ba zai iya tashi ma ko ya zama ma hasan ba, kamar yadda malaman hadisi suke fada. To me ya inganta in ka daga hannu kai addu'a kai addu'a ka gama sai ka sauke kawai, amma banda shafawa a fuska, shafawa a fuskan bai inganta ba. Ballantana kuma ka hada da charbinka ka tofe charbin da yawo, ka hada charbin shi ma ka tofa, wannan kuma wani sabon abu ne da kai ka zo da shi, ba wanda ya ce kai. Kun fahimce ni? Tai, sai sabanin da suke malamai, shin a wace sallah ce ake yin du'a'u mas'ala? Addu'ar Allah ba ni kaza, Allah raba ni kaza, Allah ai kaza ai kaza ai kaza. Wasu suka ce duka salloli ana yi, da sallar farilla da sallar nafila duk ana yi, a ra'ayin farko kenan. Wasu kuma malaman suka ce a'a, gaskiya ba a samu riwaya ingantacciya tabbatacciya ba cewa annabi yana yin du'a'u mas'ala kuma ya daga hannu bayan sallar farilla, amma bayan sallar nafila ana iya yi. Kuma wannan zancen yana da ƙarfi ƙwarai a cikin maganganun malamai na cewa bayan sallar farilla ba a du'a'u mas'ala. Bayan mutum ya gama sallar farilla baya daga hannu ya ce ayi kaza, Allah kai kaza, Allah kai kaza. Duk wannan addu'o'in da zaka yi an maka bigiran da zaka sa su shine a cikin sujjada ko a cikin tahiyya ko a ruku'i, irin addu'o'in da suka zo ko azkar din da suka zo ko bayan tahiyya. Da haka kenan duk wanda yake so yi du'a'u mas'ala in dai bayan sallar farilla ne to yayi a cikin sujjadar sa. Shi yasa ake so mutum ya tsawaita sujjada, yayi a cikin bayan tahiyya. Shi yasa aka ce annabi yana yin addu'o'i da yawa bayan yayi tahiyya. To ana yin du'a'u mas'ala ne a cikin sallar farilla ba a wajen sallar farilla ba. Ina fata ana fahimta kamar yadda riwaya ta zo ta tabbata a haka din. Dan haka addu'ar daga hannu bayan an idar da sallah ta farilla ba fa nafila ba. Yanzu a sallar tahajjudi, sallar tarawihi, sallar katadiri ko sallar nafila da kai a masallaci, wannan duk zaka iya daga hannu kai du'a'u mas'ala kamar yadda malamai suka faɗa. Amma sallar farilla zaka yi du'a'u mas'ala ne kadai. Bukatunka na da zaka daga hannu shi kuma ana so ka yi su ne a cikin sallah. Ina fatan kuna fahimta. Wannan shine zance mai inganci cikin maganganun malamai. Allah ya musu rahama, Allah ya bamu dacewa. To abinda limamai suke yi fa, qul wallahu kafa uku, la hawla wala quwwata kafa 32, hasbunallahu wa ni'mal wakil 40, ya kafi ya shafi kaza, tahiyya iya salihina, fatiha kafa 10-10, kafin kai guda biyu ma ya karo wani. Wani ya ce ayatul kursiyu 300, aka ce a wannan ɗan zaman. To yawanci wasu suna faɗa ne kawai ba wai don suna yin abun ba, ka kalli bakinsa, shi kansa da ya ce a yin nan tsakani da Allah yana yi. To kaga addini ba a wasa a ciki, don Allah mutane limamai ku ji tsoron Allah. Malamai da kuke cewa ai irin wannan ɗin ku ji tsoron Allah. Me ake so? Ana iya cewa mutane sallu alan nabi, ku yi wa annabi salati. Kaga bai ce ma guda kaza ba, meyin biyu yayi, meyin uku yayi, meyin biyar yayi, meyin kaza da sauransu. Ina fata ana fahimta. To amma bayan sallar farilla bai inganta ba, liman ya juyo yana gaya wa mutane su rinka wannan, ko a cikin littafin Ishmawi ma ai an faɗa, kuma duk mun karanta Ishmawi nan an sani. To me ake so in an yi da sallah? Liman ya bar kowa ya yi addu'arsa da karan kansa, ba laifi zai iya nasiha, ba laifi zai iya faɗakar da su. Amma in dai abin da annabi ne ya yi kuma abin da ya tabbata a sunna, to kowa zai yi addu'arsa ne a iya karan kansa. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب haka abin yake sai ai hakuri duk da cewa an saba ana yi amma yanzu ilimi ne ake yi da birni da kauye duk dai ne akan harkar ilimi kuma kar wani ya je masallacin unguwar su ya fada da limamin su karka kuskura kar wani ya je ya ce mutanen garin su ai sun yi kuskure suna kan fata a ka bi a hankali wata kila basu gane bane wata kila karatun sa bai zo nan ba a hankali tunda don Allah yake yi wata rana zai gane kuma ba kai ne dole yanzu zaka kawo gyaran a yanzu ba tunda kai ka fahimta to kai sai kai naka ina fatan kuna fahimta Allah ya ganar da mu Allah kuma ya taimake mu na'am
to alhamdulillah Allah saka mana da alkhairi a taimakon da aka samu wanda yan hisba suka zagaya aka bayar a hula a yanzu an samu kuɗi naira 67 da 108 da naira 80 wannan shine abinda aka samu cash a hannu sai kuma abinda ya shigo a account din Masjidul Ansar tare da cewa har yanzu wasu kudaden suna shigowa amma dai abinda ya shigo mana a yanzu shine naira 277 kuɗi ya kama naira 344,880 daidai ya Allah ka saka umma da alkhairi amin Allah ta'ala ya biya kowa amalan kafin mika abun magana zuwa gare ka ga takardodi da aka turo na yan uwa da suke bukata a taya su da addu'a akwai wani bawan Allah da Allah ya jarabce shi a daren jiya shi ma aka sace shi a nan garin malam anci da Allah a tsaya da addu'a ubangiji Allah ta'ala ya bayyana shi cikin sauki Allah ya kare mu daga wannan sharri da yake tunkaro mu akwai wani dan uwa shi ma da ya turo musamman tun jiya yake ta bibita dan Allah malam da kai da sauran al'umma a tsaya shi da addu'a saboda wata fitina da cikin karo shi Allah ta'ala ya yaye masa wannan ma ya turo yake cewa malam da fatan an sharuwa lafiya malam kimanin shekara 2 gidansu babu zaman lafiya dan Allah yana so a taimaka musu da addu'a Allah ubangiji ya daidaita tsakanin iyayensu da yayinsu da suke samun sabani Allah ta'ala ya kawo saukin wannan fitina da dai waɗanda suka turo tambayoyi addu'o'i da dama da matsaloli da malan suke fata da Allah a tiya su da addu'a ubangiji Allah ta'ala ya yaye mana damuwa gaba daya Allah kuma ya saka da alkhairi assalamu alaikum
to lalle kam akwai bukatar addu'a kawai abin da yake damuna kuma yake ban tsoro a yanzu dai a Najeriya duk garin da Allah ya jarabe shi da wannan fitina ta fara dauke da sace-sacen mutane to tabbas masifa ta tinkari wannan gari magana ta gaskiya so ni shawara da nake bayarwa gwamnati fa ya kamata ta tsaya ta sa ido ta fatsaya ta yi bincike akan wannan matsaloli yanzu a iya fara Ramadan din nan muna farkon farawa an ce an saci wani a wata unguwa can yau ma da asubahi ko yau da dajje da daddare an saci wani kuma duk a iya wannan dan garin namu to kaga wannan fa ba karamin case bane kuma gwamnati ya kamata ta sani rayukan mutane amanar su da kulawa da su yana hannunta manyan gari ya kamata ku zauna ku duba wannan lamari kada ya kazanta a irin wannan lokaci da ake ta murna ci gaba ya zo garin alheri ya zo garin kuma aka fara kawo mana wannan kada ya zama ana mana wani kisan mummuke ne na dadar gurguza garin a sa duk wani mai hali ya gudu ya bar garin idan bala'i ya zo muku in ba ku haɗa kanku kuka nemi mafita da za ku iya kare garinku ba to za su yi muku ɗauki ɗaiɗai ku kula fa matasa ku yi wani tunani na musamman jami'ai da 'yan siyasarmu da wanda suke nan gida da wanda suke waje 'yan Abuja da 'yan ina ne duka a kira su fa a sanar da su ga bala'in da ya tinkaro garin nan sarakunanmu da daftabanmu da dagatanmu da masu unguwanninmu lalle a kira ai wani mitin na musamman a nemi shawaran wasu garuruka da suka ci nasara akan koran wannan bala'i yaya suka yi. Na zo muna wani taro DPO na wannan jiha na wannan local government ya tashi ya miƙe yake gaya mana wannan magana cewa an fa kira shi an ce an sace wani mutum. Yace abun nan fa ya fara yawa. To wannan fa ba karamin abu bane. Ku tsaya fa kuma da hankali ku yi tunani. Kowa ya dada kula da kanshi, ya kula da gidansa kuma ya kimtsa. Idan ta kama patrol da a rinka yin unguwa unguwa, wasu su sacrifice su daina bacci da daddare. Su rinka zagayawa. Zai taimaka kwarai. Ku hakuri da baccin dare, ku yi da rana. Kowace unguwa kuma in ta kama a rinka samar da wani gate, duk wani babban hanya da mota za ta iya ficewa. A samar da wani tsaro na musamman. A samu surveillance. Ku nemi jami'an tsaro su ba ku shawarwari ya za ku iya kulawa da garin ku. Dan sandan da kuke da shi a garin nan bai da yawan da zai iya kare garin ku. Soja kan ba ku da shi. Mobile ba ku da shi. Ba su da yawa in ma akwai su. Gwamnati fa sai dai ta yi amfani da dabaru da hikimomi. Amma magance matsalar idan mun nutsu za mu iya magancewa. Yanzu kowace unguwa akwai mai unguwarta. Kuma kowace unguwa akwai layuka. Kar ku bari wannan abun yayi yawa. Samari ku yi meeting a unguwanni. A samu sacrifices wanda za su bayar da kansu. Ku rubuta sunanku, ku sanar da hukuma a taimake su da abin da za su iya riƙewa a hannu. Ku fara zagayawa a garurrukan nan, a cikin garin nan. Da sa ido da lura. A kafa wata doka a ce duk wanda aka ganshi bayan ƙarfe kaza fa sai yayi bayanin daga ina yake. Idan kun yi wannan ina tabbatar muku za a samu raguwar wannan abu. In dai dukan mu kuma za mu zo ƙarfe 10:11 kowa ya shiga gida ya rufe. Titunan mu ba kowa. Ba wani mutum. Shikenan. To mun bude kofa watakila wasu baki ne ma za su rinka shigo garin muna bacci su yi taimana dauke daude sun rena mu. Amma koda nan tashan magare din nan za a datse a sa wani tsaro na musamman duk wanda zai taho daga kudu ko a tsare jauroji a tsare tashan magare nan in dai da mota zai zo ko na abu za ku samu wani abu garin gaba ɗaya za ku iya kewaye shayi duk mashigar garin duk hanyoyi da ake shigowa garin manyan za ku iya yi. Samari matasa, yanzu Najeriya ta canja, Arewa ta canja. Idan ba ku yi aikin kai da taimakon juna ba, ina tabbatar muku bala'in zai zo ya cinye ku gaba ɗaya. Haka ni shawara ce nake bayarwa, ina fatan hukuma da jami'an tsaro masu farin kaya da kuma sarakunanmu da malaman addini masu da'awa da ƙungiyoyi na samari matasa su tsaya su yi tunani. ‘Yan uwanmu masu faɗan kalare da wanda suke faɗa tsakanin unguwa da unguwa an daina wannan yanzu. Ga inda za ku mana aiki. Wannan kayan aikin inda za ku rinka fito da su ƙarfe 2:00 ku sa bula a fuskarku ku zagaye gari wataƙila za ku yi mana wata tsintuwa mai kyau. To kaga nan ne za ku yi aiki kun ga kun ba wa garinku kariya kuma kun yi ribadi. Duk wanda ya tsare kofar garinsa ko kofar unguwarsa aka kashe shi dan aljanna ne. Haka annabi ya faɗa. Daka wannan abun idan a Ramadan din nan kadai wannan abun muka ga za mu iya daukan mataki a kai. To mu yi. Mu taimaki attajiranmu masu kuɗin mu su ma su taimaki kansu. Duk abin da ake nema na taimako ku ba da taimako. Kada a zo kana zaune ana gadin gidanka ba ka ba da tallafi. Duk abin da aka bukata na agaji ku taimaka. Mu rufa wa kanmu asiri. Kada mu bari wannan bala'in ya zo ya addabe mu. Ni shawarar da nake bayarwa kenan. Sauran masu larurori da suka rubuto takardoji na addu'a, ubangiji muna musu addu'a gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya ya kare mu da karewarsa. kuma wannan gari duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka tona asirinsa
amin
ya Allah duk wanda ya shirya mana akan mu gaba daya ko daidaikun mu ubangiji Allah ka kunyata shi
amin
dan mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi ya Allah inda ƴan cikin garin nan ake ubangiji Allah ka tona asirinsu ka bayyana mana mu gane su waye
amin
idan kuma ba da ƴan cikin garin nan ake ba da ƴan waje ne su ma dai Allah ka bayyana mana kuma ka sa mu fi karfin su ya Allah kar ka jarrabe mu da wannan bala'i da ka jarrabu wasu garuruka da ƙauyuka da shi ya Allah ya Allah idan mun yi laifi ne muna tuba gare ka muna neman afuwarka da yafiyarka ya Allah ummana ka gama mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa ubangiji Allah ka ba mu hakuri ka ba mu juriya ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha Allah ka zaunar da mu lafiya a kasar mu ka tsare mana rayukan mu a gidajen mu a kasuwannin mu a hanyoyin mu duk inda muke Allah ka ba mu kariya da kariyarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun